Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 1621 da 25 kuma a koyaushe za ku iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com sai ta gidajen rediyon amfani niya da Lola Jamhuriyar Niger kazalika sai ta Alfa Radio a Kumasin Ghana Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Salihu Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na kunshe da ra'ayin dan majalisar wakilai na Inuwar PDP daga Zamfara, Shehu Ahmad kan lamarin tsaro, rahoto daga Sokoto kan dasa bishiyoyi don raya tattalin arziki, lamarin koma bayan ilimin mata daga Difa, sai shirin tubalin tsaro amma duka mun wannan sai kun saurari labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan kun waye gari lafiya a jiya Alhamis kotun kolin Amurka ta yanke hukunci cewa gwamnatin Trump ba za ta iya soke shirin nan da ake kira daka a takaice ba wato shirin da yake kare yara bakin haure a kallar 650 dake Amurka daga maida su kasashen su na asali babban alkali mai ra'ayin ƴan mazan jiya John G. Roberts Ya haɗe da alƙalan kotu guda hudu masu sassaucin ra'ayi inda su biyar suka goyi bayan atakawa gwamnatin Trump birki hudu kuma suka yi akasin haka ana kallon hukuncin kotun a matsayin wani koma baya ga shugaba Donald Trump wanda ya nemi ya dakatar da shirin na daka tun shekaru biyu da suka gabata shirin wanda ke kare baki marasa takardun izinin zama a Amurka waɗanda aka kawo su ƙasar tun suna yara duk da cewa yawancin su sun girma yanzu tsohon shugaban kasa Barack Obama ne ya kirkiri shirin a shekarar 2012 don samar da kariya ga matasa baki da suka cancanta ta yadda za su samu damar zama a kasar su kuma iya yin aiki da zuwa makaranta manyan kamfanonin sada zumunta na zamani da suka hada da Google da Facebook da Twitter sun shaidawa ƴan majalisar Amurka a jiya Alhamis cewa katsalandan din kasashen waje akan shafukan su ya canza matuƙa tun daga lokacin zaben shugaban ƙasa Amurka a shekarar 2016 kwamitin binciken bayanan sirri na majalisar wakilan ƙasar ya ji yadda waɗannan kamfanoni ke sauya tsare-tsaren su wajen magance yaɗa labaran ƙarya yayin annobar cutar COVID-19 da zanga-zangar kin jinin kisan Amurkawa bakar fata da kuma zaben shugaban kasa na shekarar 2020 da ke tafi suka bada damar yin amfani da bambance-bambancen jam'iyyun siyasa a Amurka har zuwa yau shafin Twitter bai ga wasu alamun yunkurin ƴan kasashen waje na yin amfani da wariyar launin fata Amurka ko bambance-bambancen ra'ayi akan cutar coronavirus don wata manufa ba abinda Nick Pickles, Director Fannin Tsara Manufofin Al'umma na kamfanin Twitter ya shaidawa ƴan majalisar wakilan kenan Wasu shugabannin wata kungiyar mayaka masu tsauraran ra'ayi ta Pakistan su hudu dake da alaka da wasu munanan hare-hare da aka kai a makwabciyar kasar India an tabbatar sun aikata laifin samar da kudaden ayyukan ta'addanci wata kotu ta musamman dake gabashin birnin Lahore ce ta yanke hukuncin a jiya Alhamis wanda ya gano cewa lalle mutanen su hudu sun aikata laifin tara kudade da kuma samar da kudade ba bisa ka'ida ba dan ayyukan kungiyar Lakshar e Taiba wanda kuma ake kira da kungiyar Let an haramta kungiyar Talet a Pakistan tun a shekarar 2002 jami'an India da na Amurka sun zargi kungiyar da kitsa har-haren ta'addanci da aka kai a Mumbai wanda suka yi sanadiyar kisan mutane 166 a shekarar 2002 da takwas ma'aikatar yaki da ta'addanci ta lardin Punjab wadda ta gudanar da binciken tare da gabatar da karar ta bayyana sunayen mutanen Zafar Iblal da Yahya Aziz da Abdulrahman Maki da Abdul Salam Daruruwan mutane ne aka kashe a fadan kabilanci da ake ci gaba da yi a arewa maso gabashin Sudan ta Kudu cikin makonni biyu da suka gabata. A cewar wakilin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya a kasashen Afirka, shugaban shirin samar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu da ake kira UMIS a takaice, David Shirar, ya faɗa wa murya Amurka cewa tashin hankalin da ake yi a karamar hukumar mulkin ya karu matuƙa idan aka kwatanta da shekaru biyu da suka gabata. Yace yana fatan yarjejeniyar nada gwamnonin jihohi da jam'iyyar siyasa da Sudan ta Kudu suka cimma a ranar Larabar da ta gabata za ta taimaka wajen samar da tsarin girma da kuma rage aukuwa irin waɗannan rikice-rikice. Akwai guraben mukamai da ba a ciki ba saboda a waɗannan yankuna musamman a jihar Jonglei ba a cimma yarjejeniya kan tsarin shugabanci ba. Ayu akwai yarjejeniyar da gwamnati da jam'iyyun adawa suka cimma akan raba mukamin gwamnonin jihohi goma. Idan hakan ne to yana da muhimmanci saboda hakan na nufin za su samu akalla hukuma a wuraren. Abinda Shirar ya fada wa sashen Sudan ta Kudu na murya Amurka kenan a wata hira ta musamman a ranar Larabar da ta gabata. Dubban masana'antu a Amurka sun fara sake buɗe harkokinsu bayan dokar kulle da hana zirga-zirga da aka sanya.
Madalla, to kai tsaye za mu je ga zantawar da muka yi da dan majalisar wakilai na Inuwar PDP Shehu Ahmad kan lamarin tsaro da ya tabarbare musamman a yankin Arewa maso yamma.
Ichi ka duba bangaren tsaro abu ne wanda yake da fadi ba mu gamsu ba.
To me yasa?
Saboda an rike wasu mutanen da ake ganin kamar su kadai ne suke iya yin maganin wannan matsala. Kuma matsalar nan ba a kawo shimfiɗa ko taswira ta yamarni matakai ne waɗanda aka yarda da su tun daga matakin talaka har zuwa shugabanni na masu anguwa har zuwa shugabanni na sarakuna har zuwa su shugabannin al'umma na addini su gamsu da ya za a yi tsari yadda tsaro zai tabbata. Saboda ita dokar ƙasa gaba ɗaya ka cokantawa ina gaya maka cewa kamar agreement na zamantakewa ne ka santa na santa ya santa to idan mutum yayi kure ai asai yayi kure ba daidai yake ba tunda akwai agreement mutane suka yi kaso suka ce ƙarfe 10 ake bude kasuwa sai kaso 6 a bude ma ai ka ga mutane suke tsara yadda suke zamantakewa to don me za a bar abubuwa sake a bar abubuwa babu tsari a bar abubuwa kawai iyaka din sai lokacin da aka ce wani abu ya faru a dauki soja ya je ya kace da wanda ya da wanda bai ba don ni gaba dai ba a dauki matakin inganta sannan ba mutane ya zamantakewa ba da bin dokokin zamantakewa da yadda ake gashi yanzu ba muna ganin bala'i ya kullu kai na talauci da yunwa da annoba a kasar nan banda annobar da ta shahi duniya kaf to a Najeriya mun zuwa cikin tsoro mu shugabanni na abubuwan mu da talakawa mu suke nomawa mabiyan mu a karkara ba inda za su kai shi abunda ba dawa shi ake yi a ci ba irin waken suya citta tawarnuwa albasa ina ne za su dauke su kai ba a yawo abunda in hanka gina shi ba ya dadewa yana lalacewa ga hatsi sun gagara yaran su ba aiki suke ba noman nan suke da suna lambu ka lambu ake kai ina ne za ka lo da tankanka ko tashinka ko alaihunka ka kai wani gari za ka kai ni kake so su yi kuma a ce akwai tsaro Boko Haram a ce misali Amirobri su ne suke tare hanya wannan lokaci yanzu ma ba hanya aka tarewa da rana kata karye da magariba ko da azhar za a zo garin ku ake ana so yarka ko diyarka ko mataka ko uwarka ko kuma wani mahaihinka kuma ba wanda yake yi magana to kiga abun madadi ya ragu karuwa yake to ku kanku a matsayin ku na masu ba al'umma gudun ba duniya wanda ya ginu a Nigeria ne kuma ya umfana ya san abinda bai sani ba through media through information ku da kuke nan kun fi kowa hanyar da za ku iya faɗa mutane abinda kuka fahimta na gaskiya tare ina ji da program din ku daban-daban ina ji wasu ku kusan ma suna sai maka su tsana ga mu suna su ga gwamnati domin suna faɗan zahirin abin da suka gani akwai ana akwai ciki da gaskiya akwai kasu da program da yawa ana yi
sai dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga al'umar yankin da su haɗa kai da jami'an tsaro wajen yakar wannan matsala A Sokoto kuma wakilin mu Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoto kan matakin dasa bishiyoyi don bunƙasa lamuran tattalin arziki.
Gwamnatoci a duniya sun himmantu wajen ƙarfafa gwiwar dandasa itatuwa saboda muhimmancin da ke gayin hakan. Baya ga gudunmuwar da suke bayarwa wajen kare muhalli musamman ga yankunan da ke fama da gurgusuwa hamada kamar jihar Sokoto, haka ma sukan taimaka wajen rage dumamar yanayi, samar da abinci, magunguna har ma da kuɗi. Akan haka ne hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto, wanda dama aikin ta shine taimakawa marasa ƙarfi da ke cikin al'umma, ta fito da shirin dandasa itatuwa a zaman wakafi domin rage fatara da kuma amfanar da al'umma. Shugaban hukumar zakka da wakafi Malam Muhammad Lawal Mai Doki ya ce hukumar ta fara ne da itatuwan dabino, yazawa, tsamiya da kuma zogale.
Zuwa yanzu mun samu ta da ice da muka shuka fiye da 320 da wani abu. Daga cikinsu akwai 1015 na dabino wanda muka shuka shekarun baya da suka wuce. Yanzu kuma muna da irin dabino kasa 20,000 kasa wanda muka sayo daga hukumar kula da shukar dabino ta kasa wadda ke Jigawa. Insha Allah kuma yanzu ga irin zogale da muke so mu tadar da guda 100,000, sannan kuma ga sauran irin ruwa waɗanda su ma na tsamiya wanda ke yanzu muna a kansu, na mangwaro ga su nan muna a kansu. Abin da dai abba bane niyyar mu da azumin mu a wannan shekara in Allah ya so muna tasamu akan wato guda miliyan daya, wanda in kuma mun samu haɗin gwiwa da ma'aikatar gyara muhalli ta Najeriya in Allah ya so muna salon mu miliyan 2.
Baya ga waɗannan itatuwan da aka riga aka dandasa, haka ma an fitar da wani tsari na wakafin itatuwa ga ma'aurata, marayu da kuma itatuwa domin ilimi.
Salon auren kenan sai mu haɗu da mijin da matar mu tattauna mu nuna musu muhimmanci. Muna iya ba su kamar dabino guda 10. Dabino guda 10 din ga su ba mu dama mu shuka musu. Kuma in muka ga ma inda mijin yake da matsala, sai mu dan samu dan taimako na zamu ba shi don ya rika don sayan ruwa. Dama dabino muna son kawai ya kai shekara 2 zuwa 3, in ya kai shekara 2 zuwa 3 ko ba ba shi ruwa ba, to muna sa ran wannan dabino insha Allah har su haihu ƴaƴa, har ɗiyan su yi makaranta, ba za su rasa abin da za su koyi bakin su kuma ba ta hanyar wannan dabino. Su kuma marayu to sai mu shuka musu shi yadda ya kamata bisa ga tsari, to sai su ci gaba da kula da shi. Muna sa ran kafin wannan marayu din ya kai ga makaranta aji 5 ko aji 3, to dan abin da za ni samu ga dabino nan ya ishe uwar da shi yaron ba sai an wahala ba. Idan ya taru yayi yawa muka ga mun assasa, to zamu kirkiro da baluce dan duk wanda ya dabino ya san inda zai kaiwa sai.
To ko yaya masana ke kallon irin wannan shirin? Dr. Muktar Musa malami ne a sashen nazarin kimiyya daukan gona a Jami'ar Usman Danforo da ke nan Sokoto.
Suna ba da gudunmuwa sosai wajen kawar da fatara da ita ta maka yanka duba yanzu kusan abuci da ake amfani da ita kullewa min, to kusan ko da yaushe da kwalle yara wanzu a yadi ba ta shi kuma kashiu abu ne wanda yake kaga yana daure ma hori, to kusan duk inda ma mangoro baya yi kashiu zai iya yi, yan ruwa ka ɗaya yake so idan ka bashi ruwa kama zai ci gaba tafiya. To gaskiya sosai mutane za su iya mu da waɗannan abubuwa. Shi gefen dabino yanzu gaskiya an samu dabino na zamani wanda yake kuma yana da zaki sosai, yana da tsada, to mutane gaskiya an za su iya rena wannan abubuwan same su za su ci more su sosai sosai.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Gaishe ka Nasiru da dimbin masu sauraron muryar Amurka a kullum. A difa ta jamhuriyar Niger kuma an fahimci cewa ilimin ƴaƴa mata na samun koma baya ne in aka kwatanta da ƴaƴa maza. Lamarin ya zama abun damuwa don muhimmancin mata a tarbiyyar yara. Ga shugaban kwamitin yaƙi da corona na difa Salih azantawar su da Sule Mumunu Barma.
Akwai wani kuduri wanda ya bada cewa na shugaban kasa Alhaji Isa Muhammadu ne wanda ya bada cewa yaro ya kamata tsashi lakon daga shekara ɗaya har shekara 16. Kenan wannan abu shine zamu vitamin ne ne ke sa waɗannan yara tun daga sai ba su mahi yawan su ba su isa CP. Na biyu kuma idan ka dauka ka diwa ne a secondary school waɗanda ke zuwa CZM su ma idan ka dauka kashin su mahi yawan su cikin kashi 100 za ka isa kashi 70 na shi ma ka wucewa sankiyam. To shine ya kamata mu tsaya mu yi bita mu gani menene ke kawo matsala wanga abu kuma wane irin alƙawari na za a ɗauka kuma kaka za a yi a magance abun. Saboda dalili haka da taimakon UNICEF ɗin kuma duka sarakunan gargajiya na nan jihar Difa da leader religieux dukansu gaba ɗaya da prefe na gunduma da merorinsu duka gaba ɗaya da inspector duka dai da OIN ɗaya duk wanda ke hoɗi a jiya cikin harkar education su ne manka zaka manka ya riskuna manka tattamana an kai bitan matsaloli. Yanzu ka ɗauki misali ma yanka ɗauka ƙaramin misali wannan tsaida karatun da an kai dawowa da an kai haka a cikin karatu a jihar Difa misali yadda yaro 4,000 wanda ba su dawo ba kuma musamman 'yan mata kenan kaga a secondary a primary kenan kaga wannan abu abun da wanda shike dole na dauki hankali kenan in ka dauki wadannan garba su dawo ba wadannan su ba hadda suna kai dawo a busto ina ga wadannan kuma za a ji sun tsaya tun kafin lokacin shazaga kenan sai ya kasance ana dauka ɗan makaranta da yawa amma kuma a ƙarshen shekara babu su kun ba fadda su an kai ba
a yankin nan yau shekaru biyar kenan da yake fuskantar hare-haren kungiyar Boko Haram ba ganin za ta yi matsalar tsaron nan ita ce ke masababin tabarbarewar sha'anin ilimi a yankin Nadifa
eto wannan matsala lalle ba za a ce ba ta da nasaba a cike ba to amma ka san an dauki matakin nan cewa duka ma yara daga inda sun ka taso zakuwa inda suke to in sun ka zaka ana sa su karatu cikin makarantun nan da sun ka zaka kenan babu wata hujja inda uban daya yake da uwayen daya suke kuma an karbe su a cikin lakwal baki abu kenan babu wata hujja ta zamana a gida ba za a ashe makaranta ba yanzu idan ka dauki misali komin din abun nan canton din Shatamari ka dauki misali tunda mun ji bayani ga magabatan nasu a cikin wannan forum komi duk abun da ka sani akwai kantin akwai abinci duk abun da ka sani akwai to amma an kai riskuna an ga gani mahi yawan ɗayan mata wanda an ka ga ka tu ba za su je ba da sauran mutane kenan kaga wannan abu ya danganta da nazari na mutane kuma da wanda mutane sun ka ba abun muhimmanci
akwai matakai da hukumomi suka bayyana shirin dauka a kwanakin baya domin tunkarar annobar cutar coronavirus shin waɗannan matakai ne aka dauka a halin yanzu a yankin Nadifa domin dakile yaduwar ita wannan cuta ko kuma domin kare yara a makarantu daban-daban
to matakin nan da an ga dauka bisa ga harka lafiya shine cewa idan ka zo yanzu nan Nadifa ko wacce makaranta kana ganin bakin ko wacce kansa an aza wannan dispositive abun na wanken hannuwa kuma da wannan takunkumi musanni da ɗan makaranta kowa yana amfani da shi kuma mutane da ji suke a tsaye suke gaba da wannan horo akan wannan cuta sun yi na'am sun yarda da akwai ta kuma babu wani abu wanda ke rabawa wanda ke kare mu da wannan cuta sai daukan matakin ne da bin matakin nan da gwamnati shehin da tabbata abin da muke gani a jihar Difa idan ko ina ana aiki da irin waɗannan abubuwa to ba shakka wannan alluba muna iya yaki da ita
Masu sauraro kar a sha'afa ana sauraron waɗannan rahotanni ne daga muryar Amurka. Kamun mu ci gaba a shakata da wannan. Adalla. Hassan Maina kaina shigo ka kawo mana shirin tubalin tsaro.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, zamu duba matsalar tsaro da ta mamaye yankin arewacin Najeriya baki daya. Da mutanen yankin ke ganin cewar tura fa ta kai bango. Dattawan yankin hada da matasan yankin da ma wasu daga cikin jigajigan jam'iyyar mai mulki daga wannan shiya sun fara korafi. Suna cewar bai kamata kulluma ke kashe mutanen arewa kamar kiyashi ba amma illa iyaka abinda shugaban kasa zai shine ya ce yayi Allah wadai da wannan kashe-kashe suna masu jan hankalin shugaba Muhammadu Buhari cewa su fa ba sun zabo shi bane domin ya dinga yin Allah wadai da kashe-kashen da ake yi a yankin nasu amma dai mataki suke so ya dauka Madalla
sai shugo mutanen kai 12 da minti 15 ruwa 20 sun bigi kofa da kai da bindira ta kabije saboda bugu guda suka jide ni muka hanki haske saboda ba mai bacci ba bai yi minti 15 ba da dawowa daga Musa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammad sallallahu alaihi wa sallam Maryam mai wuta mu ta kai kashin ya duro daga butsarar wani durowa suna shigowa kwanta dan ubanka kashin ma ya kai kasa suka dinga ta kan mai bincika sai da suka tafi takwas sannan kuma suka bi shi daga kai suka tara mai gawiya sannan kuma suka tare mai hannu duk sai ta take masa hannu gwamnati take faka mu ya ake so wai al'ummar musulmi ta yi yanki yan tumaki sai da aka shi hanki ne ga shi abu hanya gangaro kuma hakkin mazoji an zo an kashe mu mutu 20 da biyar yau mu ma ta mu shi mai wa aka ba mu gwamnati tana ji tana gani a dinga kashe mu mazaje abin da za ta yi shi mai gwamnati ita ba ta da kai ki da wannan shirin ke da su kuma in suka zo suka yi nan babu wani wanda zai ce ka kada su to gwamnati take ta yi to wai gwamnati take mi take yi wannan hilali sun ki garka shin gwamnati ne wai gwamnati ya take so ta yi da mu don Allah ga Allah ba ne ji wani kan wani al'amari mu ki Allah da lafi a kirun ko ne zo ga da bindiga da makani kasan ga zai ji shi ga Allah dai an yi mu dan jarida wa aka homa mu kuma aka ce mu maga ta yi da Allah shi ne ga kan mu
Dakin sarkin Fulanin Mazoji kenan Alhaji Muhammad Diko Usman kewa wakilinmu Sani Malumfashi karin bayani dangane da yadda ƴan bindiga dadi suka bindige mai gidanta gaban idanunta kuma irin wannan kashe-kashe na ba gaira ba dalili dake faruwa a shiyar arewacin Najeriya ne ke ci gaba da tayar da hankalin gamayyar kungiyar matasan yankin al'amarin da yasa suka kira wannan taron gaugawa a nan Abuja jim kadan bayan kammala wannan taro ne kuma jagoran gamayyar Nasura Ashiru Sharif ya mun karin bayani dangane da matsayinsu
matsayinmu akan wannan al'amari muna kallon cewar gwamnati ba ta shirye yadda za ta yi yaki wannan abubuwa da suke faruwa a lokacin Najeriya na fara rashin ladata ga rotsara nan ba to idan kuma sun ce ba su a shirye suke to ba su san yadda za su bullo abun ba domin daga yadda suka tafi da abubuwan nan shekara biyar ya tabbatar da cewa gwamnatin ba da tikkace ba tunda na farko kaga da Boko Haram kawai muke fama amma yanzu ga Boko Haram ga masu shafe samu ga ƴan bindiga dadi ga masu satar mutane duka a lokacin Najeriya na abubuwa suke faruwa a ce a cikin sati guda an kashe sama da mutum 500 a arewacin Najeriya kuma babu wani abu da gwamnati ta fito ta yi illa magana kawai ta ce sai Allah wadai da abu wannan abu ne na jike na cewa kawai ba su san yadda za su ba ko ko ba su san su wani abu akan abu so da haka shi sa dole mutanen kasa su tashi tsaye su fito su nuna gwamnati fushin su sai Allah wadai da matsayin da gwamnati take dauka akan wannan kashe-kashe da ake arewacin Najeriya kuma su bata wani kai da lokaci idan ba za ta iya wani abu akai ba to gara takura ta sauka a nemi wanda za a sa gaba a sa canjin gwamnatin domin ne shi shugaba Buhari a 2013 ya fito ya ce shugaba Jonathan ya sauka tun da ya kasa kawo tsaro a cikin kasar nan to shi nasa ya fito na Jonathan tabbata zuwa jalalaca ya sauka shi din daga cikin haddar tijo ne shi to yayi lokaci yayi da ya kamata ya sauka ya san yanda zai yi a nemi wanda za su iya kawo tsaro a arewacin Najeriya
kazalika matasan sun kuma shirya gudanar da jerin zanga-zanga irin ta lumana a baki ɗayan arewacin Najeriya domin nuna rashin jin daɗin su dangane da yadda kashe-kashen ke ci gaba da wanzuwa a wannan shiya farawa da jihar Katsina to bayan sun kammala zanga-zangar lumanan a jihar Katsina ne kuma rundunar 'yan sandan Najeriya ta tafke shi na Sura Ashir Sharif din Abdulaziz Suleiman wanda ke ɗaya daga cikin jagororin wannan tafiya yayi wa wakiliyarmu ƙarin bayani
mu ne da kanmu bayan shi commissioner ɗan sanda shi ya tari masu zanga-zangar nan ya musu jawabi muka ce to bari mu je mu yi mishi godiya yanda ya ba mu haɗin kai da mutanen shi aka yi zanga-zangar nan cikin lumana wanda ba taɓa zanga-zanga na lumana irin wannan ba muka je office sheriff din muka zauna muka bayani muka gode mishi muka gode ma ɗan sanda muka ba shi takarda da zai kai ma gwamna sai kuma sai ya ce mana ai IG ya ce yana son ganin shi Sharif sai muka ce shi kenan ai muna da motocin bari mu tafi sai ce a ai akwai mota da aka tara za a je shi kun ga yaudara ce kawai da cin amana kawai tuhuman da ake masa sun hada da wai ya zagi Femi Adesina ma'aikacin fadar shugaban kasa wanda ya zagi Professor Ango Abdullahi aka tare masa wai shi malam shi ne wannan kuma ya hada zanga-zanga da ba a taba irin ta wani lumana a kasar sannan akwai wani ma wata sabuwar bandakala ma mun samu labarin an kira Dr. Hakim Babu Ahmed yayinmu na Northern Elders Forum kungiyar dattawan Arewa cewa shi ma yau za a zo a kama shi wai shi ma a dalilin rubutun da yake a jarida wai ya zagi Femi Adesina
kazalika daya daga cikin dattawan yankin arewacin Najeriya Alhaji Bashir Othman Tofa wanda yayi wa dusasshiyar jam'iyyar NRP takarar shugaban kasa shi ma ya magantu tare da nuna rashin jin dadin sa dangane da yadda 'yan sanda suka kame shi na Sura Ashir Sharif din
to cinin kasa ce wannan wato ba ma wanda yasa yi magana ba wanda yasa yi ce abu kaza ba daidai bane ko da zai yi shi cikin lumana wannan gaskiya ina ganin cewa ba karamin rashin dabara bace ba karamin rashin hikima bace da su waɗanda suka kukkulla aka ce an kama waɗansu daga cikin samarin nan wanda suke kokarin su tabbatar cewa goben nan wanda take tasu shi kuma shi yara manyan gobe suke so yau dinnan su tabbata cewa ta gyaru domin goben su zai kyau amma tsofaffi sun taru sun kewaye sun kama su yanzu wannan yaro da aka kama na Sura ba karamin hadari bane a kasan nan kuma mun faɗa musu su gaggawa su sake shi domin idan samarin nan suka kufula suka fara barna a kasan nan wallahi ba mu san inda za ta tsaya ba saboda ba karamin rashin dabara ba ce ya kamata ina kira ga shi kansa shugaban kasa ina kira ga shi kansa inspector general na police da babban director na SSS lalle su zauna su yi amfani da hankalinsu su yi amfani da kwallonsu su zama masu kishi su zama masu adalci su zama masu son ci gaba su saki yaron nan kafin samarin nan su kubula su fara barna a kasan nan idan ku suka fara ina tabbatar muku cewa duk wani wanda wani abu da ya shi a kasan nan sai ya shiga cikin wannan barnar hatta sojojin tunda kowa cikin matsala yake kowa cikin bakin ciki yake waɗansu talauci ya dame su waɗansu jarkan sun kare waɗansu suna nan sun rasa yanda za su tafi da rayuwarsu to a ce ma magana ba za su yi ba sai a kira su a ce za a tuhume su to na ganin wannan rashin dabara ce rashin adalci ne rashin iya tafiyar da mulki ne rami ne ga jama'a kuma wannan ba demokradiyya ba ce
muna daf da kama da daukar wannan shiri ne kuma muka samu labarin cewar 'yan sanda sun sako shi na Sura Ashir Sharif din ko da yake duk kokarin da muka yi domin mu jin tabakinsa bai nasara ba domin dukkanin wayoyinsa a rufe suke idan mun same shi ko ji abin da ya faru masu sauraro duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwalji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilanmu Madina Dauda Nadabo da Shamsiya Hamza Ibrahim da kuma Sani Shabu Malumfashi Hassan Maina kai nake sallama da ku mu zama lafiya.
In Allah ya kai mu a makon gobe za mu kawo muku sabon shiri. Masu sauraro da wannan muka kawo muku karshen wannan shiri na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu.